Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma akan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aroma jamhuriyar Niger za ku yi jin shirin nan kai tsaye a yamai ta tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan su a zangon FM. Za ku yi sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 19 ga watan Mayu shekara ta 2016 daga nan gundumar Colombia tare da kuma Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin ga kanun labarai.
Wani jirgin saman fasinjan kasar Masar da ya taso daga birnin Paris kasar Faransa zuwa birnin Alkahira ya bace. Sojojin Najeriya tare da taimakon ƴan yakin sa kai civilian JTF sun ceto wata ɗaliba ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok na 'yan Boko Haram suka sace fiye da shekaru biyu da suka shige. Amurka da Masar kuma suna ƙoƙarin farfado da shirin samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa.
To alaba da sa'a.
Matsayin gwamnati a halin yanzu shi ne ɗa'a a kan doka, kuma duk wani yunkuri na ƙin ɗa'a a kan doka ba za a kau da kai ba.
Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami kan ƙin mutunta umarnin kotu na dakatar da yajin aiki daga ɓangaren ƙwadago.
So no poisoning of water or crops in order to kill cows.
Gwamna Ajimobi ya ce kada a zuba guba ga ruwa ko abincin dabbobi don kawai a kashe shanu.
Haka nan a jihar Adamawa ma an gudanar da irin wannan taro. A jamhuriyar Nijar majalisar dokokin kasar ta amince da tsawaita dokar ta ɓaci a yankin Difa. Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Wani labari da muka samu da dumi-dumin sa na cewa wani jirgin saman fasinjan kasar Masar ya bace. Wata kafa ta ce jirgin saman mai lambar tafiya MS-04 ya taso daga birnin Paris kafin tsakan dare akan hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira. Kamfanin jirgin ya sa bayani a shafinsa na Twitter cewa jim kaɗan bayan jirgin ya shiga sararin samaniyar kasar Masar, tuntuɓa tsakanin su ta katse. Kamfanin jirgin ya tabbatar jirgin yana ɗauke da fasinjoji 59 da kuma ma'aikatan jirgi 10. Idan ba a mance ba, a watan Maris wani mutum ɗauke da bom ɗin gili ya yi fashin wani jirgin saman fasinjan Masar, ya tilastawa jirgin sauka a tsibirin Cyprus. A Najeriya kuma jami'an rundunar soja suna yi wa ɗalibar makaranta ta farko mai suna Amina Ali da aka ceto tun lokacin da 'yan Boko Haram suka sace ɗalibai 'yan makarantar Chibok a arewa maso gabashin Najeriya fiye da shekaru biyu da suka shige. Amina Ali tana ɗaya daga cikin kusan 'yan mata 300 da 'yan Boko Haram suka sace a garin Chibok a cikin watan Afrilu shekara ta 2014. Har yanzu dai ba a samu bayanin dalla-dallan yadda aka ceci wannan budurwa ba. To amma mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya Kanal Sani Usman Kuka Sheka ya ce sojoji sun ceci yarinyar ce daga ƙauyen Ba'ali kusa da garin Dambuwa. Kanar Kuka Sheka ya faɗawa abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Kloti cewa sojoji sun yi wa Amina Ali tambayoyi a sansanin soja a garin Dambuwa. Yanzu haka Amina Ali tana bai wa sojoji bayani sosai akan inda sauran ɗaliban da aka sace suke. Sojoji sun samu nasarar ceton wannan yarinya tare da taimakon 'yan yakin sa kai da ake cewa civilian JTF, waɗanda suka yi wa 'yan Boko Haram kwantar ɓauna. Amina Ali dai tana jego, an kuma kama shi wanda ya yi ikirarin cewa shi mijinta ne, wanda ake tsammanin shi ma ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. Shi ma sojoji suna yi masa tambayoyi. Amina Ali ta kuma yi bayanin cewa 6 daga cikin 'yan matan da aka sace sun mutu, amma sauran har yanzu suna cikin dajin Sambisa.
Jiya Laraba, Amurka da Masar suka fara neman matakan da za a ɗauka domin farfaɗo da shirin samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa, bayan da shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya faɗa wannan makon cewa zai yi yunkurin magance wannan matsala. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Masar ɗin a birnin Alkahira. Daga bisani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya bayyana godiya ga yunkurin da shugaba el-Sisi yake yi na ganin an samu cigaba a shirin samun zaman lafiya tsakanin Laraba da Isra'ila. To amma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Mark Toner bai ba da wani ƙarin haske akan takamammen sabon yunkurin da ake yi na farfado da shirin samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa da ya wargaje a shekara ta 2014 ba tare da kullawa wata yarjejeniya ba. Shi ma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yaba yunkurin shugaban na Masar. Masar da Isra'ila sun kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya a 1979 yarjejeniyar farko da kulla tsakanin wata ƙasar Larabawa da kuma ƙasar ta Yahudawa.
Ita kuwa ƙasar Afghanistan bacin ranta ta nuna wa Pakistan domin ba ta gamsu da wakilan da ta tura cikin ƙungiyar ƙasa da ƙasa da take ƙoƙarin shirya shawarwarin samun zaman lafiya da ƙungiyar Taliban ba. Gwamnatin Afghanistan ta ce ya kamata Pakistan ta mutunta alƙawuran da ta yi na ɗaukan wasu matakai a kan ƙungiyoyin 'yan yaƙin sa-kai da suke gudanar da hidimominsu daga Pakistan. Ƙungiyoyin sun haɗa da ƙungiyar Taliban da kuma ƙungiyar Haƙani, waɗanda Afghanistan da Amurka suka ce suna gudanar da harkokinsu daga Pakistan, suna ƙaddamar da munanan hare-hare a kan Afghanistan. Ita kuma Pakistan ta dage a kan cewa tsakani da Allah tana ƙoƙarin ganin wakilan ƙungiyar Taliban sun halarci taron. To amma ta ce wannan wani abu ne mai da zai ɗauki lokaci. Jami'an Pakistan sun ce gwamnatin Afghanistan tana garaje ne a saboda dalilai na siyasan cikin gida. Shugaba Ashraf Ghani na Afghanistan ya buƙaci Pakistan auta kori ƙungiyar Taliban daga ƙasar ko kuma ta ɗauki matakin soja a kanta. To amma Pakistan ta ce kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ga matakan sojan da aka ɗauka cikin shekaru 15 da suka shige ba.
Manyan jami'an laƙin asiri na gwamnatin Amurka sun ce akwai alamun masu satar shiga yanar gizo daga wasu ƙasashen duniya suna ƙoƙarin laƙin asirin 'yan takarar shugabancin Amurka. Daraktan hukumomin laƙin asiri na Amurka James Clapper ya ce suna da alamun haka. Jiya Laraba Mr. Clapper ya yi wannan furuci wajen wani taro da aka yi akan matakan tsaro kan hanyoyin sadarwa. Ya ce tuni jami'ai daga hukumar binciken aikata laifuka ta FBI da ma'aikatar tsaron cikin gida suke yin aiki tare da ofisoshin yaƙin neman zaɓe domin daƙile duk wata barazana satar bayanai daga yanar gizo. Wannan zato ba zai rasa alaƙa da abubuwa da suka faru a lokacin yaƙin neman zaɓe guda biyu a baya. Jami'an laƙin asiri na Amurka sun ce satar shiga kafofin yanar gizo ya zama ruwan dare a shekara ta 2008, haka al'amarin ya kasance shekaru hudu daga bisani, domin masu satar bayanan yanar gizo daga ƙasar China suna auna shugaba Barack Obama da abokin hamayyarsa Mitt Romney.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba shugabannin masu hamayya da waɗanda ke cikin takaici a ƙasar Venezuela suka yi ca a titunan Caracas, babban birnin ƙasar, domin yin jerin gwano zuwa headquarter hukumar zaben ƙasar domin buƙatar a yi zaben jin ra'ayi na kawo ƙarshen mulkin gurguzu ta shugaba Nicolas Maduro. To amma 'yan sanda da sojoji suka ja masa burki domin santarin dandalin da masu zanga-zanga suka shirya taruwa a wurin suka harba musu barkonun tsohuwa a cewar shaidun gani da ido. Ɗaya daga cikin masu zanga-zanga mai suna Carlos Rodriguez ya ce sun gaji da cin hanci, sun kuma gaji da yin dogon layi, kai sun fa gaji.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, da alamun hukumomin Najeriya sun fara tunkarar tarzoma tsakanin manoma da makiyaya, amma da farko bari mu je Abuja inda majalisar ministocin ƙasar ta yi taronta na mako ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Cikin batutuwa da suka duba har da yajin aiki da wani ɓangare na ƙungiyoyin ƙwadago suka shiga. Ga ƙarin bayani kan abin da suka tattauna a cigaban rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Ministan watsa labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad da yake tattauna da manema labaru bayan da aka kammala zama, ya ce majalisar ta yi gamsu cewa 'yan Najeriya sun fahimce ta kuma an gano cewar duk matakan da ake ɗauka na kawo gyara ne, kuma ta jinjinama wani ɓangare na ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya da bai yadda ya shiga wannan yajin aiki ba tun ma kafin kotu ta ce ta hana ko ta haramta a yi shi. To ko da yake gwamnatin ta yanke shawarar cewa za ta ci gaba da ɗaukan matakan da suka kamata domin kawo sulhu da maslaha, Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya muna tsokaci akan bijirewa umarnin kotu da wani bangare na 'yan kungiyar kwadago tuka yi, yana mai cewar ai doka tilar ne ta yi aiki a kowane lokaci a cikin ƙasa. In ba haka ba za a ci gaba da fuskantar rudu da hayaniya ne ba tare da bin alƙibla ɗaya ba.
Lamura ne na abin da suka danganci ɗa'a da doka da oda. Kuma abin da gaskiya al'amari duk wasu mu'amala wadda mutum zai yi akan abin da ya danganci mu'amaloli na rayuwa da matsayinsa na ɗan ƙasa doka ta yi tanadi tsaye a kai. Saboda haka gaskiya al'amari shi ne ba za ka hana mutum ya yi yadda yake so ba, amma kuma ainihin ba za ka yanke hukuncin cewa ba zai ga yadda ba ya so ba idan ya kasance ya yi ya kiɗa a kan tsari na doka da oda. Matsayin gwamnati a halin yanzu shi ne ɗa'a a kan doka, kuma duk wani yunkuri na ƙin ɗa'a a kan doka ba za a kau da kai ba dangane da shi. Za a tsayu a ga cewa ainihin doka ta yi aikinta na ganin da cewa an yi ɗa'a a kan doka da oda.
Ministan Shari'a na Najeriya kenan kuma babban lauyan ƙasar Abubakar Malami yana tattaunawa da manema labaru bayan da majalisar zartarwa ta ƙasar Najeriya ta kammala taronta na mako-mako a Abuja, inda aka yi nazari akan abubuwan da suke biyo bayan bijirewa umarnin kotu da kuma yajin aiki da wani bangare na ƙungiyar kwadago ta shiga a daidai lokacin da gwamnati ke neman daidaita al'amura a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa rata.
Hukumomin Najeriya a dukkan matakai sun fara ƙara mai da hankali kan tashi-tashin hankula da suke aukuwa tsakanin manoma da makiyaya, fitinar da take janyo mummunan hasarar rayuka da dukiya mai yawan gaske. A taron da ya jagoranta a jihar Oyo jiya Laraba, gwamnan jihar Abiola Ajimobi ya shawarci manoma kan kyautata dangantaka da makiyaya. Ga rahoton da Hassan Umaru Tambole aiko mana.
So no poisoning of water or crops in order to kill cows.
Gwamna Ajimobi ya ce kada a zuba guba ga ruwa ko abincin dabbobi don kawai a kashe shanu. Ajimobi ya kara da cewa
te o ba ti kuro ni north abi northern states ni gbogbo south kosi ilu to dabi Oyo state nipa asepo Hausa Yoruba Fulani kosi.
Yace idan aka bar arewacin Najeriya, dukkan kudancin Najeriya babu jiha mai daɗin zama ga Hausawa, Yarbawa da Fulani kamar jihar Oyo. Shi ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Leye Oyebade, cewa yayi.
What we are doing today is laying the foundation that peace is very vital in Oyo State, and issues that will take life and property don't want what I may call an incident that happened in Enugu State to happen here. It will not happen here in Jesus' name.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo ya ce abinda ake yi shi ne a samar da zaman lafiya mai muhimmanci a jihar Oyo. Kana ba a son abinda ya faru a jihar Enugu ya faru a nan jihar Oyo. Shugaban kungiyar Miyeti Allah a jihar Oyo, Alhaji Yakubu Bello, ya ce bayanin gwamna Ajimobi yana da muhimmanci.
A taron na yau an bayanin da ya zo ya yi cewa za a fidda mashanu burtuli, kaga ya faɗi magana wanda take tana da muhimmanci.
Ya nemi wato a daina sawa shanu guba a cikin ruwa da ciyawa. Ya kaga shi ma wannan kiran?
Maganan nan da ya zo ya faɗi magana wanda ta dace kuma wata muhimmanci wanda take tana da kyau.
To ya ce za a ba ku wani fili amma za ku rinka biyan wasu 'yan kuɗaɗe kaɗan. Ko kuma amince da wannan?
To wannan kaman filayen nan da ya ce za a bada, kaga ba filata ni mai shanu ba za a iya a ba shi fili guda a ce ya zata sanunsa nan, kaga akwai matsala daga ciki.
Amma kuma za a sama muku magani, ruwan sha da kuma wasu ababen jin daɗin rayuwa.
To irin wannan kaga abinda shawara ya zo ya kama akan dattawanmu shugabanninmu Filani sarakuna, shi za a zo a tattauna ba ta zo a gaya mishi a rubuce.
To ko me mahalarta taron za su ce?
Wakili Nusa Adamu, wallahi taron nan muna da magana da gwamna Ajimobi yayi, mun ji munna.
Me ya burge ka ga magana da yayi?
Maganan da yayi tsakanin makiyaya da manoma ya kawo shawara wanda za a zauna a lafiya, mu kuma mun ji daɗin maganarsa.
Governor give us how and how to manage ourselves with Fulani herdsmen.
Manomi da Ramola Yomi ya ce gwamna ya nuna musu yadda za su zauna da makiyaya Fulani. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Egungun jọ bí Ọlọ́run ọba, bàbá tó dé ọmọ tó jọ bàbá ẹ̀ púpọ̀ jù.
Duka hukumomin tsaro sun halarci wannan taro na Abadin. Haka zalika jihar Adamawa, rundunar 'yan sanda ta jihar ta kira irin wannan taro tsakanin manoma da makiyayan.
na livestock da land da agri da wanda yadda kuke yin bada shawara duk za a kira su za a kira ku a zauna ko da wannan abun ya ji faruwa ne ya shiga gonan wani don Allah a yi hakuri akwai manyan gakunan kun zo wa'annan wanda aka shiga gonan sa aje a samu irin ku da su sai a tafi gurin yan sanda kada a dauki hannu ko kada a dauki kamar yadda wani ya faɗa cewa inspector ya jefe wani ya buke shi ya ji masa rauni a yi hakuri kar a yi wannan fada wannan fada ɗayan nan da za a yi shi ne zai kawo fada gaba ɗaya ya tashi to a ringa ko manomi ko makiyaye a ringa hakuri.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa da ma masu ruwa da tsaki kenan yayin wannan taro na fahimtar juna da rundunar 'yan sandan jihar ta shirya domin samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da kuma manoma. To ko me mahalarta taron ke cewa Alhaji Usman Liman Damsa jigwa kungiyar Fulani makiyaya ta miyati Allah ya ma yaba ne da wannan mataki da rundunar 'yan sandan jihar ta dauka.
Kullum irin wannan an sha kira mu a government house a wa'ansu gurare daban-daban dai mukan bada shawarwari amma har yanzu dai ba mu taba gane cikin shawarwarin da muka bayar an dau mataki ba kuma idan har ana zauna kawai a bada shawara kuma a bar shi a wurin so ba za a samu biyan bukata ba ina fata wannan mai yiwa za a dau mataki tabbas a mu kadai mu a gungiyanshe makiyaya ko kuma manoma mu kadai ba za mu iya dau matakin amma ni ina kira ga ina gani dole sai wato idan gwamnati guda uku na federal government da state government da local government su zo su hada kai da sarakunan gargajiya a gudanar da adalci a cire son kai ko bambanci ko kabilanci a zo a ba kowa hakinsa za a dan samu zaman lafiya.
Su ma dai manoma sun fice a shirye suke su bada nasu hadin kai domin kulliya ta biya kudin sabulu. Mr. Ziratunba da ke cikin shugabannin kungiyar manoma a jihar Adamawa ya ko bada shawara hanyoyin da ya kamata a bi.
To taruwan mu dai ya kawo dai commissioner of police yayi tunani ba abin da ya kamata a yi ya kamata ya kira tsakanin manomi da makiyaya a zuwa ta tuna shine yasa muka zo ta tunawa kuma gaskiya yayi tunanin mai kyau domin da muka zo samu fahimci juna nake gani dume ba burtale in ba burtale din nan akwai damuwa tsakanin shanu manomi suna da damuwa ba filin noma su ga inda aka bar ma shanu kuma su je su yi noma kai shanu kuma yazo yanzu zai kaura domin inda shanu ya bi bobin yazo wurin zai bi yazo yanzu ya duba hanya ba hanya kuma ga hanyar shi kuma ya tashi daga Kamoro yanzu zai zo ya wuce ya tafi kowane cha ko ya tafi Patakwa ba hanya.
A kashin taron da an marar taba hannu tsakanin makiyaya da kuma manoma Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Da hatsaniya ku hauci ruba bisa gaskiya
yunkurin ci gaba da fafatawa da 'yan ta'adda da suke amsa sunan Boko Haram da sauransu a yankin Difa na jamhuriyar Nijar. Majalisar Dokokin Ƙasar ta amince da buƙatar da ɓangaren zattasuwa ta gabatar mata na neman a tsawaita dokar ta ɓacin da aka kafa a yankin wadda ya ƙare ƙarshen watan jiya. Suleiman Mini Barma yana da cike ban wannan rahoto.
Honorable Hamma Asa shine shugaban kwamitin 'yan majalisa mai kula da harkokin tsaro.
Wannan ƙara shiddada shi ne an kai saboda an yi shi na wata uku. A lokacin da ya wuce to an gani wannan doka da anka dauka ta samu ta kare sauran mutane saboda sojojin da anka sa da waɗanda duk suke kula da wannan aiki wato sun samu an yi duba dare da rana bisa ga duka wani mugu wanda zashi shigowa in lokaci yayi akwai lokacin da ya kamata kenan kowa ya jaye kenan in anka ga mutum a cikin lokacin nan an san mugu ne kenan zashi gamuwa da wato hushe ɗan doka. Matsaloli waɗanda sun ka huskanci al'umma na yankin Difa akwai yankuna bakin wake sata na dabbobi da mutane da anka dauke daga wuraren da suke zama inda suke noman tugande inda suke kama kihi inda suke kiyo dole ne kenan gwamnati ya dauki kokarin matakai san a samu a kare mutane da dukiyarsu.
Ministan tsaron ƙasa Hassan Masaudu ya yaba wa 'yan majalisar dokokin saboda amincewarsu da wannan mataki.
Duk abin da ake Difa cikin yakin da ake wajen can da yardan assembly ne. In babu yardan assembly gwamnati bai da inci ya yi shi. Don wannan ne duk wata uku da zuwa wata uku muna tambaya gwamnati ya ba mu izini mu dauko waɗannan mataki da ake cema ita da jiya.
Dan majalisar dokokin kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNSD ta 'yan adawa Honorable Murtala Alhaji Mamuda ya ce duk da sun yi na'am da matakin tsawaita dokar ta bacin za su sake kiran ministan na tsaro ya hallara a majalisar domin jin ko akwai wasu matakan da gwamnati ta dauka.
Za mu tambayi da akwai muna son su ba mu haske. Za mu shiga matakan da ya kamata mu a matsayin mu na zabu ga abin da ya kamata su. Saboda wannan abun kar a bari ya kamari ya jima da yawa. In ya jima da yawa matsala ne. Zaka ga hawala shigowa wa su jahala kuma bin watan wannan.
Sai dai wasu 'yan majalisar dokokin kasa na gundumar Gure da ke kan iyakar jihar Zandar da jihar Difa sun dauki matakin ko oho a lokacin da ake kada ƙuri'ar tsawaita dokar taɓacin saboda a cewar su ba a ba su damar tsokaci a zauren majalisar ba akan wannan batu. Hasalima ɗaya daga cikinsu wanda bai yarda in naɗe muryarsa ba ya ce suna da bayanai da ke cewa mayakan Boko Haram na amfani da kasuwar garin Subdu da ke gabasin Gure domin sayen cimaka da sauran kayayyakin bukatun kungiyar, amma kuma ana nuna wa wannan lamari halin ko in kula in ji shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 1:21 na dare agogon mu a nan gundumar Columbia, wato 6:21 agogon Nigeria, Niger da Kamaru 5:21 a Ghana. Ga Grace Alheri Abdu da shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkam da asuba. Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya. Bayan shekaru biyu da wata ɗaya da ƙungiyar Boko Haram ta sace 'yan matan sakandaren Chibok, 'yan ƙato da gora da ake kira civilian JTF na jihar Borno, sun ceto ɗaya daga cikin 'yan matan da rai. Kashi garin bular wannan labari, wakilin Haruna Dauda biyu ya yi hira da ɗaya daga cikin waɗanda suka ceto Amina. Ga bayanin da ya yi wa Haruna.
An samu da wani jirgin bala ne fita da Arian Kaduna.
Kamar da mai jami'a kuka ganta lokacin take dauke da shi.
Ah, ba ina gane ba, suna nan turum ne, an shiga da su akan an fita patrol ne, aka an gusha Arian. Ana kira kaza, ana zirga-zirga, so sun ji harbe harbe sai suka gudu. Dan da aka gudu su ne aka samu aka tare a wurin, mun ba san suna turum a wurin. Mun shiga an fita da movement din ne, suka ji mu ito suka wace sai wayan nan din ya ka samu ka tare.
So ita rin ita kare ce yar Chibok a cikin su.
Ya wani nyame mikin shi wanda haka dan daura musu aure a can da suka haifi yan da yadin yaro mufi ne kuma tare da shi aka kama. Yau da wannan mufi ne lokacin da aka shiga mufi shi ne aka kama yaro da karfi aka je aka daura musu aure dole. Kai ne haka yarinya mai yana fada haka mikin mai yana fada haka.
Yanzu yar nasu ita yadda aka ga suna dauke da za ta kai kamar wata nawa ko shekara nawa a hannunta.
Yaro ba zai wuce ko wata biyar haka ba wa hannunta.
Ai ta an samu ku da bakinta cewa ita ya zara daga cikin yan matan Chibok din.
Ah, mun san ta, muna tare ni dan Chibok ne, na san mahaifiyarsu, na kai wajen maman da baban da ya rasu, maman ya rungume ta sun fadi, muna rike su, yan uwansu sun san taro sun nema ban mu bar musu, muka ce wannan ba zai yi ba, aka tura su gida da
gwa. Iyayen nata kuma sun ganta sun
an. Ah, wa ni ne na je na yi salama kofin gidansu, na ga maman na ce to maman ki zo, sai ta fita na ce ki je wajen mota ki duba wajen mutane. Ga ta gani ta ce Amina kawai sun tarin gureta, sai tura ta kuwa sai ta kama kuka, sai yan ya tara ce mama karki kuka, ban san za mu sake haduwa duniya ba, kashi Allah ya hada mu, wannan abu farin ciki ne, karki kuka, karki kuka, abin da yarinya take fada.
Sauran matan ina ko ga kai su?
Abin da take fada ta ce a cikin su guda shida yara su, amma sauran duka suna wancan jeji din.
Na'am, a wannan jeji Sambisa din.
Eh, kuma dukkan su suna da rai, kuma an aurar da su duka ya tafi.
Duk an aurar da su yanzu haka, suna warwatse kenan.
Abin da take fada kuma ke nan.
To jin kaɗan bayan jin labarin, na kuma yi hira da Lawal Zanna, sakataren kungiyar iyaye 218 da har yanzu ba su ga 'ya'yan nasu ba, kan ceto Amina. Ga bayanin da ya yi mani.
In labari dai gashi nan, yau kan muna cikin farin ciki, abinda ba mu taba tsammani ba, ya zo kwasham kowa muka nan muka samu ɗaya daga cikin 'yan matanmu.
To ya ne aka same ta, kuma ina aka same ta?
Da aka sami aka kawo to civilian JTF na Damkatan Dambuwa, neighboring local government namu sun fita operation. To anan suka hadu da su, suka shigo, suka ce da take ita ɗayar makaranta ce na sakandaren Chibok. sai ba su taya ba suka ɗauko ta a cikin motocinsu da dukkansu motoci guda uku sai suka shiga Chibok. Da suka shiga Chibok, kafin in ji labarin sun riga sun wuce har ƙauyen Balala inda mahaifiyar wannan Amina take. Da suka kai ta gida, abun mamaki garin gaba ɗaya, yadda wanda ya kasance tare da su suka kowa dai yana gane kamar wani sabon abu ne ya faru wanda ba a yi zato ba. To shikenan sai nan da suka zanna suka je, maman ya ta ganta da yake babanta ba da nan mamanta ne kawai, sai ga shi na maman ta fashe da kuka, suna ba maman hakuri a yadda shi kamar da namu na JTF yake gaya min. Babanta ba ta da rai, mamanta ne kawai take nan.
Amma
ita ne ma autan tana, ita ne kawai yarinya a wajen uwar madama a gidan. Maman ta zanna yanzu lonely dama for almost 2 years wannan, ita ta kamar wani taɓon hankali ma ya ɗan siyasa ya kawo maman. Yanzu haka dama da yanayin da maman take ma dama ita kaɗai ne, dama ita ne kauta a wajenta.
Da, to ba mahaifinta ya rasu bayan an sace ta ne ko kuma ya rasu tun kafin a sace su?
Eh, tun kafin a sace. Da aka bani labari kuma sai na ɗauko moto da yawa akan cewa zan je kafin je muka haɗu da su a hanya. Da muka haɗu da su a hanya muka zo gidan kamar da na JTF na Chibok. A nan muka haɗu, sai na ce to a bani izini mana in yi mata wayansu tambayoyi kila da yake ni ne nake shiga mun ne sakatare na wannan tafiya. Kare wanda ya tambaye ni yaya kuka yi da kuma me ka tambaye ta da shi za a tambaye ni. Sai aka shi wannan kamanda na Dambuwa ya ce eh kar mu yi hanzari. Wannan shi ne farko, idan da yake mun samu ta muka kawo ta muku, kar mu zo mu je kuma mu samu wata kuma a hana mana cewa kuna zuwa ku yi hanzari da wayansu bayanai mutane su ji. Ka yi hakuri sakatare, ku yi gaisa da yare ka tabbatar a kan cewa ita ne ɗaya daga cikin ɗaliban nan. To shi kenan, bayan da muka kare muka yi gaisuwa da ita, shi kenan da suka shiga moto suka ce za su kai wa sojoji na Dambuwa. To shi nan muka roko su suka fita muka koma gida.
Yanzu haka tana wurin?
Ita dai ta koma Dambuwa. To daga Dambuwa mai yiwa za a kai sa Maiduguri.
Yawa, to wani hali take ciki?
Tana nan dai ita, da yake ta san yanayin zama da mutum ya shiga cikin halin da ba shi ba, yana nan dai bai ta samu cikinta dai, yana nan dai somehow haka. Amma kuma tana nan da ta a hannunta, kuma ɗan nan dai ban tambaya ko na ta mace ko namiji ba.
Kafin ceto Amina, shirin domin iyali ya samu tattaunawa ta musamman da wata da ta samu kubuta daga hannun 'yan kungiyar, wadda ita ma aka yi mata auren dole ta kuma kubuta da tsohon ciki. Ga soman taɓin hirar.
Mun sha wahala ba na wasa ba, kuma mun sha sanani. Ban san man zan fita har zan sake ga mutane na ko ɗaya ba. Domin na riga na cire tsammani a ciki a yanda nake shan azaba da wahala a hannunsu. Suna ba mu wahala ga rashin abinci, ga suna dukan.
Da fatan Allah ya yi wa 'yan matan Chibok da kuma sauran matan da ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da garkuwa da su wannan jin ƙai. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan namu Haruna Dauda Biyu da Sanusi Adamu da suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To ma da lahali yanzu kuma ga tashin karin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Wani jirgin saman fasinja ƙasar Masar ya ɓace, wata kafa ta ce jirgin sama mai lambar tafiya MS-04 ya taso daga birnin Paris kafin tsakan daren jiya a kan hanyarsa ta zuwa birnin Alƙahira. Jama'aran da na sojan Najeriya suna yi wa wata ɗaliba mai suna Amina Alli tambayoyi. Ita ce ɗalibar farko da aka ceto daga cikin 'yan matar da 'yan Boko Haram suka sace daga makarantar Chibok a arewa maso gabashin Najeriya fiye da shekaru 2 da suka shige. Jiya Laraba, Amurka da Masar suka fara neman matakan da za a ɗauka domin farfaɗo da shirin samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastina, bayan shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi ya faɗa a wannan makon cewa zai yi yunƙurin magance wannan matsalar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban na Masar a birnin Alƙahira. Ƙasar Afghanistan kuma ta nuna ɓacin ranta ga ƙasar Pakistan domin ba ta gamsu da wakilan da ta tura ga taron da za a yi na ƙoƙarin shirya shawararren samun zaman lafiya tsakaninsu da ƙungiyar Taliban ba.
A gaishe ki, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan safiyar, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin na ƙasa ba kasawa ba. kamar na madadin Juma Ali wacce ta tana ni gabatar da shirin da Chuba Hero Diodone da kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Jimmy Cook da ya rika masa anan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.